Baki mai yanka wuya. Shin menene ya kawo farki tsakanin tsohon gwamnan jihar Kano Malam Ibrahim Shekarau da gwamnan mai ci yanzu Abdullahi Umar Ganduje alhali suna jam'iyya daya? A yayin da ake da kusantar babban zaben shekara ta 2023, matasan Najeriya sun soma yunkurawa
cewa lokaci yayi da ya kamata a bawa matasa dama su shugabanci Najeriya. Duk wani dan takarar shugaban kasa da shekarunsu suka kasa kasa da shekara 60, so yayi hakuri gaskiya wannan karo ba za mu bashi dama ba.
Jama'a assalamu alaikum. Da alama dai har yanzu akwai faraka tsakanin manyan jigajigan jam'iyyar APC mai mulkin jihar Kano, wanda kuma ya haifar da rarrabuwar kawunan magoya bayan jam'iyyar a dufaɗin jihar. Mafi shahara dai ita ce barakar da ke wanzuwa yanzu haka tsakanin bangaren tsohon gwamnan jihar ta Kano kuma dan majalisar dattawa Malam Ibrahim Shekarau da na gwamnan mai ci yanzu Abdullahi Umar Ganduje. A wata zantawa da sashen Hausa na muryar Amurka, Malam Ibrahim Shekarau ya bayyana musabbabin wannan baraka.
Maganar ba wai rashin jituwa ta mutum da mutum ba ce, ni da gwamna sam, magana ce ta jam'iyya. An zo ya yi zaben local government, wannan dai ba a tuntuɓi kowa ba, ba a shawara da kowa ba, amma tunda harka ce ta gwamnati ta jam'iyya muka yi shuru, mun ɗauka abin da zai gyaru.
Idan ka ce kaman ba a tuntuɓi kowa ba, ban fahimci
ne. Ba a tuntuɓi kowa ba, misali ayin zaɓe ya zo, tsarin mulkin jam'iyya ya tanadi matakai daban-daban. Akwai abin da ake kira elders forum, kowace ƙungiya ma ko ba ta siyasa ba ai tana da iyayen ƙungiya, kowa ya ji ana da shi. To wannan irin zaman yau shekara biyu gwamnan Kano da shugabannin jam'iyya ba a taɓa yi ba, babu wani zama da ake na elders.
Ba ku yi ƙoƙarin jan hankali ba?
Mun yi mana, muna faɗa shugabannin sun sani. Yanzu misali duk wanda ka kira shi sanata, ai duk lalacewa yana cikin sahun gaba na iyayen jam'iyya. Yanzu ka ɗauki a Kano, bayan ma mu sanata ne biyu guda uku, kana da irin su Alhaji Musa Godebe. Yau Alhaji Musa Godebe in bai kai shekara 80 ba watakila kaɗan ya rage, su Alhaji Yusuf Ali, su Jafari Isa, su Sabani Nono, su General Magashi wanda aka yi musu ministoci. Irinsu sai ka ƙirga mun kai mu wajen 20, amma babu mutum ɗaya da ake kira a zauna da shi a gaya mana mai ake ciki. A shekarun nan biyu tun da gwamnatin nan ta zo, ta Ganduje ta zo, shi ne muka ga cewa to harkan nan ai ba ta mutum ɗaya ba ce ko biyu ko uku. Sai ma muka samu hujja, shugaban jam'iyya ya yi taro ya ce jam'iyyar APC a Kano ta gwamna Ganduje ce, ta matar gwamna ce gogo, ta kuma shi chairman ce ɗan sarki, duk wanda bai yarda da wannan ba ya ci kaza-kaza ko ya zauna ko ya fita.
A matsayinka na uba a wannan jam'iyya ta APC, ka yi ƙoƙarin ka zauna kai da gwamna Ganduje ka ja hankalinsu akan waɗannan matsaloli kafin aka kai wannan yanayi?
Wato girman da ƙimar shi sa ba ma shailantawa, amma a taƙaicen taƙaicewa wallahi yau wata bakwai tun daga watan March, watan uku, yanzu muna watan 11, ƙanƙantar wata 8 ma. Wanda suke ginninsa sun sani, wallahi na nema ya bani lokaci in zo mu zauna ni da shi mu ba da shawarorin mu yaƙi.
Kuma ka tabbata cewa wannan sako ya
samu? Aji ai a gaban anan muke wannan tsarin anan nan, barka ji a watan February an yi min aikin ido a matsayinsa na girmamawa. Ya ɗebo mutane sun kai wajen su 30 suka zo hannun Abuja duba ni, inda muke zaune nan suka same ni, aka taru aka yi addu'a, sai aka ce duk shauran su fita za mu yi magana da shi. Sai na ce hadiminsa Nasiru Ali Kokoki, sai na ce kai ne dijinsa shugaban takararsa tun 98, zauna. Sai zama na dukkani sai gwamna Ganduje sai Nasiru Ali kusa Allah. Na ce gwamna, ina ta sha'awar mu samu lokaci mu tattauna mu ga yadda za mu tafi da al'amuran Kano. nace ni da kai yanzu ba wata sha'awar mu da ta wuce me za mu yi wa al'ummar Kano na ci gaba da shawarwari. Nace ina roƙon alfarma na warki zan nemi mu zauna. Nace kai DG Nasiru Aliko Koki kai ne kusa da gwamna kullum, mu zauna ko da kai ni sai gwamna ko da kai zaɓin gwamna ne. Muka yadda da shi a gaban gwamna aka yi wannan. Wata ɗaya na warware na nemi Nasiru Aliko na ce alkawarin da nan da muka yi tsakai da ni da gwamna a falo na Abuja na warke yanzu da Allah ne nemi appointment. Yau ne gobe ne, yau ne gobe ne, ba ba da appointment ɗin nan ba. Kaga ai gwamna ne bai ba da appointment. Ba na kokwanton Nasiru zai ki kai wannan sako.
Manazarta na bayyana cewa matasa su ne kashin bayan ci gaban kowace al'umma, a yayin da wasu ke bayyana su a matsayin manyan gobe. To sai dai matasa a Najeriya sun dade suna korafin cewa dattawan kasar na yi musu kane-kane a sha'anin shugabanci, lamarin da kuma ke ƙara nisanta zuwan goben da za su kasance shugabanni. A duk lokacin da aka buga turin siyasa ko aka tunkari babban zaɓe, za ka ji matasa suna ta gwagwarmayar cewa lokaci yayi da za a ba su dama domin a dama da su a sha'anin siyasa da shugabancin ƙasar. To amma kuma har kawo yanzu matasan na cewa ba su kai gagaci ba. To sai dai hakan bai hana su motsawa da ci gaba da gwagwarmayar ba, domin kuwa a ƙarshen makon nan ma wata ƙungiyar matasa mai fafutukar tabbatar da shugabanci na gari a Najeriya ta gudanar da wani taro a Kaduna, inda ta ƙara jaddada wannan gwagwarmaya ta neman dattawa da su zakuɗa domin baiwa matasa ƴancin damawa da su a sha'anin shugabanci. Nasiru Aliyu shine shugaban ƙungiyar na ƙasa.
To gaskiya matasa ba su da wani kaso na azu a gani, abin ya zama la haula wala quwwata. Saboda in ka duba yadda tsarin abubuwan suke tafiya, za ka lissafa cikin ministocin shugaba Buhari, wani minista ne yanda shekarun shi suka yi ƙasa da shekara 30 ko ɗan shekara 30 da wani abu. A gwamnonin Najeriya gwamna guda ne muke da shi ɗan shekara 40 da wani abu. Idan ka duba ka ga cewa to ai akwai gibi sosai. Shekarun baya irin su tsohon shugaban ƙasa Yakubu Gawan da shi kanshi shugaba mai ci lokacin da suka rika shugabancin Najeriya a can baya suna cikin ƙananan shekarunsu. Za ka duba irin gudunmuwar da tsohon shugaban ƙasa Ibrahim Badamasi Babangida ya bayar, duk wannan ya samo asali ne sakamakon ƙarancin shekarun da suke da shi. Suna iya gwagwarmaya za su iya ɗaukar kwaramniyar shugabancin Najeriya.
Amma me yasa kake ganin a Najeriya ana samun wannan gibin matasa suna fuskantar kalubale na samun guragun shugabanci?
Babban abu na farko da nake gani shine akwai matsalar ubangida, siyasar ubangida. Na biyu kuma rashi, saboda siyasar ta Najeriya tana surkume ne da tattare da kashe-kashen kuɗaɗe. So da za a fito da tsarin da za a sassabta kashe-kashen kuɗaɗe wa 'yan takara, ina da yaƙinin cewa matasa za su fito su ba da gudunmawa kuma za su karɓi ragamar shugabanci.
Amma ya kake ganin watakila za a sami maslaha da irin tsarin da ake ciki da kai ka kai bayani a hali yanzu?
To babban maslaha shine wannan karon, dama ai Hausawa na cewa ai da ɗan gari akan ci gari. Nawa gani lokaci yayi wanda kafin mu samu mu shiga shugabancin Najeriya, zaben da ake tunkara a 2023, mu yi kokari mu ga cewa mun samu tashi wanda dai ko ba komai dai bai kasa ƙasa da shekara 50 ba ya zamo shugaban ƙasar Najeriya. Shi yasa muke ganin ya kamata mu fito mu jawo hankalin ƴan uwanmu matasa. Abin nan da ake gaya muna wai we are the leaders of tomorrow, yana da kyau su san cewa ai ita wannan leadership din ba na gobe bane, na yanzu ne. Saboda lokaci yayi da ya kamata a bamu dama mu ma a ga rawar da zamu iya takawa. Ka duba irin girman ƙasar Najeriya wadda take da mutum miliyan 200, sannan ana fuskantar kalubale na tsaro, cin hanci da rashawa, tattalin arziki. Ya za a yi kwakwalwar ɗan shekara 70 da wani abu ga lokacin da yake mulki zai iya cikewa shekara 80 da wani abu ta ɗauki waɗannan kwaramniyoyi.
A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa, inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Godiya ga wakilin sashen Hausa Sale Shehu Ashaka. Jumbe Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.